lokaci za ku ji cewa hattara dai sabbin amare musamman ma waɗanda ke zaune a unguwannin wajen gari. Domin kuwa an gano yadda ɓata gari ke fakar idanu suna yi wa gidajensu daren mikiya. Kwanaki 8 tun bayan da ‘yan uwan baiwar Allah nan da ta rasa ranta mai juna biyu a asibitin Murtala da ke nan Kano, hukumomin asibitin da hukumar da ke kula da asibitoci ta jihar Kano ta yi gum da bakinta kan martanin koken waɗancan bayin Allah, duk kuwa da alkawarta hakan da suka yi. Shugaban ƙaramar hukumar Kiru ya yi ƙarar wasu matasa ‘yan Facebook a gaban kuliyaman ta Sabo bisa zargin da yake yi cewa sun kira shi da ɗan kwanta-kwanta. Idan ajali ya kira ko babu ciwo sai an tafi. Awanni bayan da aka yi sallama da wani ango, ƙarshe dai gari na wayewa, shi da amaryarsa aka wayi gari da jana'izarsu. Allahu akbar. Masu iya magana kan ce idan dabara ta karewa kare daga cizo sai ya koma tunkuyi. Hukumomin Saudi Arabia sun cafke wani mutum da ya yi yau tattaki ƙasar, kana ya yi wa sarauniyar Ingila ɗawafi a cewarsa yana nema mata afuwa. A dakacin. Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira, wanda ‘yan magana kan ce mai komai da akwai. Bari shirin na yau ya faro daga birnin tarayya Abuja, a inda rahotanni ke bayyana cewa wata babbar kotun tarayya a birnin ta ba wa hukumar tsaro ta farin kaya, wato DSS, damar ci gaba da tsare mai shiga tsakanin ‘yan ta’adda da waɗanda aka sace fasinjojin nan a jihar Kaduna, wato Tukur-Mamu, har nan da kwanaki 60 masu zuwa. Kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan ne da ya rawaito cewa alƙalin kotun mai shari'a Kiyon Maha ita ce ta yanke hukuncin a safiyar Talatan nan, bayan da lauyan hukumar Ahmad Magaji ya roƙi kotun da ta ba su wannan dama domin dai ci gaba da riƙe Tukur-Mamu. A cikin ƙunshin ƙarar dai mai ɗauke da kwanan watan 12 ga wannan wata da muke ciki, hukumar ta DSS ta buƙaci kotun da ta amince da buƙatar tasu saboda su samu damar kammala binciken da suke yi a kan ɗan jaridar. Mamu dai wanda hadimin fitaccen malamin addinin nan ne Dr. Ahmad Gumi ya kasance babban mai shiga tsakanin ‘yan ta’addan da suka sace fasinjoji a jihar Kaduna da suka taso a jirgin ƙasa daga birnin tarayya Abuja. Hukumar Kana ta bayyana cewa hakan zai ba su damar ƙarasa binciken da ba su ƙarasa ba a kan Tukur-Mamun, wanda kuma suka ce sakamakon binciken zai farkita duk mai tunanin cewa hukumar ta kama Tukur-Mamu ne ba da haƙƙinsa ba. To masu iya magana dai kan ce ma ji ma gani, wai da aka binne tsohuwa da ranta. Daga can a jihar Legas kuma, na ma dai wata matar ce har wa yau ta yi ƙarar mijinta a gaban kotu, inda take roƙon kotun ita ma dai da ta kashe auren nasu da mijin nata, domin dai abin da ta ce ya zama langwai ci ma zaune, domin kuwa shekararsu da aure 13. To amma dai da mamaki ta yi haƙuri kusan shekaru 10 kenan ba shi da wani cikakken aikin yi, sai dai ya ce sha daga bisani kuma ya fara birgima. Matar dai ta bayyana cewa a madadin wannan ma duk irin haƙurin da ta yi a lokacin da aka kawo ta gidansa, ta taho da ‘yan kayayyakinta da ‘yan kadarorinta. To amma dai da daɗin baki da kalallamewa haka ya raba ta da su ɗaya bayan ɗaya, wanda babu irin ƙoƙarin da ba ta yi masa ba domin dai ya je nemi aikin yi. To amma dai gogan naka da ya ci ya ƙoshi sai ya dawo ɗaki ya kwanta. Ta ci gaba da cewa a duk lokacin da ya ji ‘yan kuɗi a jikinsa babu abin da yake yi illa kurɓe-kurɓe da bushe-bushe. A don haka ne ma dai a ƙarshe ta ga zaman aure ba zai yiwu ba, wanda da zarar ta yi magana kuma sai cin zarafi ya biyu baya. A don haka ne ma dai ta ce a raba auren tana gani shi kaɗai ne maslaha. Ta ci gaba da cewa ko da a baya ma akwai lokacin da ta tattara ‘yan kayayyakinta na sana’o’i da kadarorinta ta bashi, a cewarsa zai yi tafiya domin dai nemo aikin yi, har da wata akori-kurarta. To amma bayan ya saida akori-kurar da ‘yan kayayyakin, kuɗin kuma ya laƙume, ya dawo kuma ɗaka ya kwanta. Kusan watanni 8 kenan babu ‘yar ƙurƙura ballantana kaya. A duk lokacin da kuma ta yi magana cin zarafi da baƙaƙen maganganu ne ke biyo baya, har ma da dukanta. A don haka ne ma dai ta ce shi kam a halin yanzu ko da dai shi ne autan maza ta haƙura. Daga ƙarshe dai mai shari'a ya sanya ranar 11 ga watan gobe idan Allah ya kai mu, domin dai a cewarsa kafin dai zuwa waccan rana a yi ƙoƙarin sulhu, alabashi idan sulhu bai yiwu ba a lokacin da za a dawo kuwa kotun ta ga abin da ya dace. To Allah ya kyauta ya kuma shiri irin waɗannan maza da suka rako mu duniya. Daga ofishin hukumar Hizba da ke ƙaramar hukumar Dala kuma, nan ma dai Hizbar ce ta bayyana yadda ta kamo wata amarya da ta gudo daga gidansu, wai dan kawai a cewarta za a yi mata auren dole. wannan matashiya ta gudo ne tun daga can jahar Sokoto zuwa nan Kano a inda kuma ta tare a wajen wata etuwoto wanda a ƙarshe dai da kanta ta bara dalilin da ya kawo ta Kano. Wakilin mu Muhammad Usman yana da cigaban labarin.
Jami'an na Hizba dake karamar hukumar Dala sun samu nasarar cafke yarinyar ne mai suna Hawwa'u yar asalin jahar Sokoto wadda ta gudo daga jahar zuwa nan. Jami'an sun kama ta ne a tashar mota dake kofar ruwa a wajen wata mata mai sayar da abinci. Sai dai yarinyar ta ce ta gudo ne daga gida sakamakon za a yi mata auren dole a can garin nasu. Kamar dai yadda ta shaidawa filin kwarai kira.
Sai aka yi mata bayanin tun da mu da yana muke kwana a daki. Aka yi mata bayanin gashi-gashi sai ta ce za ta dauke ni aiki mu tafi a gidanta. Ko ni ba sana'a dai nake abin nan iyaka da ta haɗa da yaranta ne in zo in mata sallar sana'a ne kuma ta ce in ɗauki kayana in kai a gidanta. Magana gaskiya shi.
Sai dai a cewar sa kwamandan Hizbar na karamar hukumar Dala wato Malam Suidima Dabo ya ce ba lallai ne abin da yarinyar ta faɗa ya zama gaskiya ba duba da yawan ƴan mata na gudowa daga gidajen iyayensu zuwa nan garin domin shiga harkar da bata kamata ba.
Ana cikin wata baiwa Allah wadda ta taho daga Sokoto saboda haka anan aka baza ma'aikatan ana ta kokarin neman ta sai gashi Allah ta'ala kaddara an same ta. Bacin zuwan ta wannan gari namu na Kano bata san kowa ba ita ma ta haɗu da wata baiwa Allah wai mai dafa abinci a tasha haka ta zauna da ita kwana da kwanaki tana tafiya da ita tasha wajen sayar da abinci tana yi mata aikace-aikace haka da kanin komai zai iya faruwa.
Wannan al'amari dai ya daɗe yana faruwa tsakanin al'umma wanda yara suke gudowa daga gidajen iyayensu wanda hakan ya sa malamai suke tunatar da iyaye su ringa kulawa da tarbiyyar yaransu duba da lalacewar zamani ta bangare guda kuma za a tambaye su akan abin da aka ba su kiyo a ranar alkiyama.
A gaida Usman mai sauraro kada dai a sha'afa a dakace mu. Madalla barkanmu da dawowa. Daga can jihar Katsina kuma unguwar Rahamawa da ke cikin birnin na Katsina, al'ummar unguwar ne suka wayi gari da jana'izar wani ango da matarsa bayan da aka rabu lami lafiyar Allah gari na wayewa kuwa aka tashi da jana'iza. Wannan ango dai mai suna Murtala Muhammad da aka fi sani da Oba da matarsa mai suna Shamsiya an tsinci gawarsu ne a cikin gida dukkaninsu a mace, al'amarin da ya matukar gigita al'ummar unguwar har ma da makwabta ta yadda wannan ango da amaryarsa suka yi mutuwar fuja'a. An shaida cewar dukkaninsu dai sun je ziyara ana yi gobe sa'in nasu zai cika wanda shi Murtala har ma dai masallacin Juma'a a wancan mako da ya gabata ya kai matar tasa da aka yi sallah kuma ya dawo da ita gida to amma dai cikin ikon Allah da kuma cimma lokaci ƙarshe dai sai gashi an tashi da jana'izarsa. Ƙanin angon mai suna Abdullahi wanda shi ya fara zuwa gidan wanda ya tadda gawar ɗan uwan nasa ya bayyana cewa koda a magarbar jiya yayin nasa ya daɗe a gida wajen magabata a inda bayan da aka yi hira gami da raha ta in uwantaka kamar da yadda aka saba shekara da shekaru. Daga ƙarshe dai da magarba ta yi ya ɗauki matarsa suka wuce gida da niyyar cewa idan gari ya waye zai dawo. To ashe dai cikin rashin sani tuni dai sa'i ya riga ya sauka. To sai dai a ce wasa a lokacin da gari ya waye kuma lokacin da ya kamata a ce ya fito bai fito ba ya tashi da kansa ya nufi gidan nasa a inda shigarsa gidan kuwa ke da wuya ya tarar da wannan al'amari mai matukar daga hankali. Lawali Ibrahim da ke zama makocin wannan ango ya bayyana cewa a lokacin da aka fara kakabin faruwar wannan al'amari wani abin mamakin kuma shine kama daga angon da matarsa babu inda wani abu ya faru da su a jikinsu na tabo ballantana dai a ce wasu ne suka tsallako musu gida. To amma sai dai daga ƙarshe ya bayyana cewa suna zargin hakan ba zai rasa nasaba da hayakin janareto da ya turnuke ɗakin da suke bacci ba wanda a ƙarshe dai ta Allah ta kasance a kansu. Tuni dai aka yi jana'izar su kamar yadda addinin Islama ya tanada da kuma ɗimbin al'umma da suka yi rakiyar su zuwa makunci wanda anan dai fatan Ubangiji ya gafarta waɗannan ango da amarya da kuma sauran al'ummar musulmi Allahumma amin kamar dai yadda wakiliyarmu Habiba Dalhat Yusuf ta rawaito mana. To bari kuma mu laika babbar kotun tarayya da ke nan Kano a inda mai shari'a Justice Abdullahi Muhammad Liman a yau ya sanya ranar 14 ga watan Jibi idan Allah ya kai mu wanda a ranar ne za a dawo kotun domin dai ci gaba da sauraron karan nan da Alhaji Muhammad Abace ya shigar a gaban kotun a inda yake kukan cewa an masa ta yanke ta gille shine kuma halastaccen wanda ya ci zabe a yayin zaben da aka yi a jam'iyyarsa ta PDP da ya gabata. Muhammad Abace ya kuma yi kukan cewa a yayin wancan zabe da aka yi shine wanda jama'a suka zaba to amma dai da mamaki kuma hukumar zabe ta san haka to amma dai da mamaki a ƙarshe sai ya ji an mika sunan wani wanda a ce wasa ko ma dai zaben bai shiga ba a dan haka ne ma dai yake cewa ya garzayo kotu domin dai kotu ta kalli zahiri ta kuma yi masa adalci akan abin da ya nema. Barista Sa'id Lawan Tudun Wada na ɗaya daga cikin lauyoyi wanda ya karar ya bayyana cewa sun zo kotun ne domin dai neman adalci kasancewar a can baya an sha su sun warki.
Mun shigar da kara bisa mun musanya sunan Muhammad Abacha daga cikin jadawalin waɗanda suka ci takarar zabe a matsayin matakin gwamna na jihar Kano. To a yau mun zo kotu a zama na farko kenan saboda wasu bukatu da su waɗanda muke kara suka gabatar dole muka ga akwai bukatar mu nazari kafin kotu saurari karar sai muka roki kotu da ta bamu dama zuwa zama na gaba domin mu samu mu duba bukatun da suka gabatar sannan mu responding akan abin da suke 25 ga watan 5 na wannan shekarar an yi primary tsanan jihar Kano na jam'iyyar PDP kuma wanda muke wakilta Alhaji Muhammad Sani Abacha shine ya ci zabe ba zato ba tsammani sai aka cire sunan sa aka musanya sunan sa da wani wanda ko zaben ma bai je ba kuma ko kura a DDC ba sai aka sai muka ga a matsayin mu na waɗanda suka san doka da oda kuma muke zaman doka da oda muka ga ba abin da fi alfanu illa mu zo gaban alkali dan a duba ai adalci
bari kuma mu dawo kotun majistrate dake Noman Sulan kotun mai shari'a Aminu Muhammad Gabari a inda kotun ta bada belin wasu matasa su biyu da suka haddada Shu'aibu Rabi'u da kuma Abubakar Muhammad mazauna karamar hukumar Kiru waɗanda ake tuhuma da laifin kalaman bata suna tunzura al'umma da kuma gilla ƙarya babu kuma kokarin dalili laifukan da suka saba da sashi na 332 399 da kuma sashi na 114 na kundin manyan laifuka da hukuncin su tunda fara da wani mutum ne mai suna Honorable Muntari Isiyaku Kiru shugaban karamar hukumar ta Kiru yayi koke gaban commissioner ɗin sanda na jihar Kano a inda yake zargin cewa waɗannan matasa sun yi wani rubutu a shafin su na Facebook a inda suka yi wasu kalamai a kansa da cewar wai an bashi kwangilar gina wani masallacin juma'a akan naira miliyan 190 to amma dai Honorable shiru makatau kake ji wai balaguruwa kiyama ya lashe kudin babu aikin ballantana kudin kuma koda maganar aka yi masa ma sai ya turbina rai gami da Murza gashin baki kana Honorable Muntari Isiyaku ya kuma yi kukan cewa waɗancan matasa har da yi masa ladan gaban munanan kalamai da suka kira shi da dan kwanta kwanta da kuma cewa ba shi da aiki sai shiftin gizo abin da ya sanya shigar zayowa gaban commissioner na ɗan sanda domin da ya mika koken sa wanda daga nan kuma bayan ɗan sanda sun yi bincike suka turo su kotu to sai dai a lokacin da aka karanta musu tuhume-tuhumen da ake musu duk sun musanta wanda a ƙarshe dai mai shari'a ya ba da belin su akan sharɗai kamar haka na farko akan mutum biyu wanda dai dole ne ya zama na limamin masallacin juma'a dake unguwar su da kuma ya tabbatar cewa matasan suna sallar khamsu salawatu guda 5 car a wannan masallaci ko kuma dai idan ba a samu liman ba a samu dan kasuwa wanda akalla yake da jarin da ya kai naira miliyan 50 ko kuma dai mahaifin daya ko kuma wani shakiki na jini na zai ya musu kana kuma kotun ta sake gargadar su da akul suka sake yin rubutu makamancin haka har zuwa ƙarshen wannan shari'a a inda mai shari'a dai ya sanya ranar 11 ga watan gobe idan Allah ya kai mu wanda a ranar ne za a dawo kotun domin dai ci gaba da sauraron karar kamar dai yadda aka faro ta to yanzu kuwa bari mu je ga koken wata baiwar Allah da ta ce tsabar sakaci ne ya kai ga ƴar uwar su mai juna biyu tar saranta a asibitin Murtala dake nan Kano sakamakon jalla kujallan da aka dinga yi mata har dan dake cikin nata ya riga mu gidan gaskiya malama Zainab Abdulmuminu ƴar uwa ce shakikiya ga margayiyar da suke zargin tar saranta ne a asibitin na Murtala a bangaren ƴan haihuwa sakamakon tsabar sakacin da likitoci suka nuna musu amma dai banda hakan airai yafi gaban wasa
Sunana Zainab Abdulmumin daga Medile da farko dai kanwata ta mun waya tace tana zubda ruwa ita sha'awa Abdulmumin kuma bata jin nakuda dan haka tazo asibitin Murtala aka harbe ta aka kwantar da ita sai suka ce ruwan bebin nan ya kare za a gani in ta a gwada sa mata ruwan nakuda in ta haihu da kanta shikenan in kuma bata haihu ba za a mata CS akalla ta kwana a ranar ana ta kokarin wai za a juye dan ne wai bridge ne kuma ga bridge yana juye kuma sannan ga ruwa ya zube so a madadin a juya shin washe gari da safe sai shi ma ya daina motsi sai suka ce shi kuma ya mutu so tunda ta fadi ya mutun nan hankalin mu ya tashi gashi bridge gashi ya mutu kuma amma kawai sun ce a tana duk kayan aiki muna zuwa aka sai kayan aiki wallahi ina ta bun su ba da ban buba na rantsi da Allah kowane doctor yayi sai na bi shi ina dan Allah ku taimaka ku cire mata duk ɗakin nan in ka ga inda masu lauda suke tausaya mata wallahi sai ka jinjin kowa tausayin ta yake ji ana ce za a dauki mai CS za a ce ko ita za a dauka wallahi sai akalla sai da karfe wajen 10 dare mun karbo jini suka ce za a shigar da ita sai ta suka sun fasa su yi gobe a mai da jini muka mai da jini yan gidan jini suka ce ba su karba ba waye ce da mu fara karba
barista Dalhatu Shehu Usman lauya ne mai zaman kansa a nan Kano ya bayyana cewar ina ba za ta saba ba wai bindiga a ruwa dole ne su yi karar gwamnatin Kano da ma hukumar da ke kula da asibitocin ta jihar Kano gaban kuliyar ta sabo domin dai neman haƙin wannan baiwar Allah da ta rasa ranta sakamakon sakaci da ya zargin cewa malaman asibitin na Murtala sun nuna akan wannan baiwar Allah da ta mutu ta bar ƴaƴa biyar ringis a aji.
Abin da ya faru shine sakaci na aiki lokacin da ta zo a sa mata ruwan nakuda ba a saka ba aka dinga dile har ta kai yaron da yake cikin cikinta ya rasu saboda kan yayin da ake ta ba su pressure su zo su yi aikin ba su yi ba har mutuwan ta faru sai suke cewa to dama ai dan ake so ai saving wannan shi yasa ake so ai sauri tunda daya riga ya mutu ko ba sai an yi da sauri ba a bari shi gobe
so suka fada
su likitoci saboda ka tun ranar 2 ga wata aka kawo ta nan asibitin nake fada maka gagawan nan saboda a takaice ba a yi mata wannan aiki da wuri ba sai ta kwana uku a sakamakon kwana ukun ya sa mahaifarta ta lalace jini ya taru a ciki sannan yayin da jinin ya taru a ciki aka zo ana mata aiki saboda sun riga sun bari aikin ya lalace sai da aka dauki awa biyar ana mata aiki a sakamakon jiran ga wasu alayi aka sake kashe mutum biyu saboda sakaci da aiki wato tun masu juna biyu wanda akwai wanda ta haihu ita ma amma ita ba e save life ita ba sai life din yaran aka kashe saboda ba kula da ita da wuri ba sakamakon delay da aka cikin na iya wacin treatment to dama can tun daga lokacin scanning barga da suka wuce
to kamar yadda dai ka sani mai sauraro kwanaki 8 kenan tun bayan faruwar wannan al'amari tun bayan da ƴan uwan wannan baiwar Allah suka yi koke abin da ya faru da su lokacin da muka tuntubi hukumar da ke kula da asibitocin ta jihar Kano kuwa a inda jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Ibrahim Abdullahi ya shaida mana cewa har ya zuwa yanzu dai ana jiran wai wani director ne domin dai daga bakin sa za a ji martanin binciken da aka gudanar alabashi kuma sa neme mu domin shaida mana
Tausaya ma talaka Naji tausayi ayana Naji tausayi ayana
To ya aka dan aure me ya faru
Wallahi shugabanni kutuna Rabbana yayyuku Garagamar mahanku Jammu kuke bunku miki Shin ina za ku dan mu tausaya mana hakana Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba an zalumu kowa ba
da hakan kuma zamu je ga kotun shari'ar musulunci da ke zaman ta PRP karkashin mai shari'a malam Nura Yusuf Ahmad Gaya a inda aka gurfanar da wani matashi mai suna Abdullahi Suleiman wanda ake tuhumar sa da laifin rafkewa wani dan bijilanta kai da kokara a lokacin da yake tsaka da aikin sa ana dai tuhumar Abdullahi Suleiman ne da laifin hada kai domin dai aikata laifi tare da samar da mummunan rauni wanda hakan laifi ne da ya saba da sashi na 120 da kuma sashi nan na 159 na laifuka na jihar Kano tunda fara dai ƴan sanda ne suka karasa kan shi Abdullahi tare da mutum 10 waɗanda dai tuni zakara ya ba su sa'a sun kama wani dan bijilanti mai suna Ibrahim Gambo a inda suka shake shi bayan sun yi masa dukan roba gami da rade shi da kokara wanda hakan ya sanadiyar fasa masa kai tare da dauke masa wayarsa mai kimanin kuɗi naira 40,000 da kuma katin shaida sana aiki sai kuma katin banki wato ATM card da kuma tsaba kuɗi naira 17,000 mai gabatar da kara dan sanda Aliyu Abidin ya karanta masa tuhumar da ake yi masa sai dai ya bayyana cewa ɗaya daga cikin ɗan bijilantin ne da ke shi da gora hakan ne yasa da ya ji zafi shi ma ya kwace rama daga nan ne dai mai gabatar da karan ya roki kotu da ta ba su dama domin dai su gabatar da shaidu kotun dai ta sanya ranar 12 ga watan gobe idan Allah ya kai mu domin dai ci gaba da sauraron karar ta kuma aike da shi matashin gidan ajiya da gyaran hali kafin dai waccan rana har wa yau dai a kotun an gurfanar da wani matashi mai suna Siraj Sani dan shekaru 28 a duniya wanda ake tuhuma da laifin yin sata a masallaci wanda hakan dai laifi ne da ya saba da sashi na 133 na kundin laifuka na jihar Kano tunda fara dai ana tuhumar Sirajo da laifin shiga masallacin Goruba dake unguwar gidan kara a inda ya kwashe wasu mutane Mikael Suleiman da kuma Malam Musa Usman wayoyi da takalman su na sawa har kuma da sauran wasu kayayyaki mai gabatar da kara dan sanda Aliyu Abidin ya karanta masa tuhumar da ake yi musu a inda nan take suka amsa laifin su to sai dai ya ce ya kayar takalmi kadai dauka amma bai dauki waya ba mai gabatar da kara dai daga nan ya roki kotun cewa abinda suka amsa kotun ta yi musu hukunci bisa ikirarin bakin su albashi wadanda ba su amsa ba kuma a ba su dama domin dai su kawo kotu shaida daga nan dai kotun ta sanya ranar 12 ga watan gobe idan Allah ya kai mu domin dai yi masa hukuncin ikirarin bakin sa tare kuma da aikewa da shi gidan ajiya da gyaran hali kafin dai zuwa waccan rana idan Allah ya kai mu domin dai ci gaba da sauraron wannan kara To anan kuma hattara magidanta musamman ma dai angwaye sababbin aure waɗanda ke tarewa a sabbin unguwanni domin kuwa an gano yadda bata gari da kuma masu dogon hannu da ke lallabawa suna afkawa gidajen mutane da niyyar sata da kuma aikata laifuka ke fakar idanu suna shiga gidajen mutane da dabaru daban-daban domin dai cutar da jama'a. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wani ganau ke bayyana yadda ire-iren waɗancan matasa ke fakar ido suna afkawa gida a inda da zaran mai gida ya fita za a kunkusawa amarya gida da sunan cewar wani abu na musamman aka kawo da sunan mai gida a inda da ta bude kuwa za a afka mata kamar da yadda wakilin mu Bashir Aminu Fanshekara ya rawaito mana.
Galadanci abin da ke faruwa yanzu zaka ga al'umma an gina sabon waje sabon unguwa zaka ga dauko amarya an kawo ta kuma mai gida da gari ya waye ya tafi ko wajen aiki ko kasuwanci zaka ga unguwa babu kowa to ita wannan baiwa Allah
gaba
ta dauki babu kowa to ita kuma wannan baiwa Allah abin da faru shine shekaran jin mijin ya fita mai gidanta baya nan kenan sai a kunkusa kofa cewa wane ne sai kawai cewa suka yan nefa ne gaba tsayin kamar za su bada bill tana budewa suka afka cikin gidan karshe dai har da mari
ashe dai bata gari ne
bata gari ne a kwada mata mari aka tambaya ina kudi da mai gidan ke kawo gida tace wannan kudi kuma ya kawo gida bai zo kudin gidan na ba to daga nan kuma sai bincike da ya rike ya sa mata bindiga aka aka shiga dako ana ta kowan daki ana bincike aga wannan kudi karshe dai ba samu komai ba to wai mu kullayen gidan gaba daya suka kwashi suka tafi da shi
tunda sun lalaba
su lalaba a komai ba to kaga wannan yana nuna maka cewar wato yanzu gidajen amare saubi da ake kawo idan miji ya fita gari ya waye sai al'umma sun sa ido
kware an ƙara takatsan
an ƙara takatsan kuma lalle dole a ga yawa jama'an tsaron da suke eriyan da aka akwai sabon unguwanni lalle su riga shiga unguwanni suna yin patrol musamman yan bijilan da yan sanda suna sa ido suna kaiwa suna dawowa musamman da karfe 10 na safe har zuwa san da mai gida yake dawowa da daddare
wato kuma ko ba komai in ce wannan wata gaba aka zo da magidanta za su ƙara ankarar da iyalin su har ma da sauran mutane
yawa musamman an yi sallama an yi sallama ko an bu kofa
ba kowa ne in ya kunkusa kofa za a bude masa kai tsaye ba musamman idan ba mai gida ne yace wani da wani da wani da wani za su zo
to ai yanzu abin da ake magana shine idan mai gida ya fita idan za a yi bako sai ya bugo waya ga wani yazo yana kofar gida ke bude masa kofa idan ba da izinin mai gida ba ita kanta amarya ai ganganci ne a bar kofa zai iya cewa kanin mai gidan ne ko barau ne zai iya cewa ruwa na kawo fiye wuta ko barau ne zai iya cewa cefa ne mai gida ai ko in kawo ana iya samun akasi ma a buga waya a lokacin aje waya mai gida akashi ki buga waya kiji to kin ga idan bai baki umarni cewa ya bugo waya kin ji wani nan da yake magana umarnin mai gidan yazo ba to a matsayin kin akwai ganganci a ciki yawa
to Bashir fatan dai ubangiji ya ci gaba da kare mu daga can kasar Saudi Arabia kuma mahukunta ne suka kame wani magidanci da yayyo tattaki tun daga kasar su zuwa kasar ta Saudi Arabia a wasu tuhume da mahukuntan kasar ke cewa laifin sa ya zama tilas da ayi masa ladabi an dai rawaito cewa wancan matashi yayi wannan sabalikita ne ta hanyar tasowa tun daga kasar su zuwa kuma kasar ta Saudi Arabia har ma dai yayi wa sarauniyar Ingila wadda ta mutu ɗan kwanaki da suka gabata dawafi a wata irin fahinta da yake cewar wai ai yana fatan nema mata sauki ne wakiliyar mu Afiya Haruna Ado tana da ci gaban labarin
mutumin dan kasar Yemen da ba a bayyana sunan shi ba ya wallafa wani gajeren bidiyo a dandalin sada zumunta wanda ya nuna shi a gaban ɗakin Ka'aba yana addu'o'in neman rahama ga sarauniya wadda ta mutu ranar 9 ga watan da muke ciki na Satumba tana kuma da shekaru 96 a duniya bidiyon ya nuna mutumin rike da wani allo mai dauke da rubutun ibadar aikin umara ga sarauniya Elizabeth da fatan Allah ya karbe ta a cikin salihan bayi a bidiyon da ya karade shafukan sada zumunta tuni dai wannan bidiyo ya haddasa cece-kuce yayin da mutane suka dinga kiraye-kirayen ganin cewa lalle mahukuntan kasar su kame mutumin tare da hukunta shi bisa dokokin Saudiya dai babban laifi ne gudanar da aikin hajji ko umara rike da wani allan bayanai kan wani mutum ko kuma furta wasu kalaman da ba karmar Allah ba haka zalika duk da cewa addinin Islama ya halatta yi wa matattu aikin hajji ko umara amma hakan bai halitta ga wanda ba musulmi ba jami'an tsaron harami sun kame mutumin wanda suka ce zai fuskanci hukunci daidai da laifin sa sai dai basu bayar da bayanai kan shekarun sa ba da kuma dalilin sa na aikata hakan
to afiya can ga sagada wai da zo mu ji kidan farauta wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilan mu da kuka ji muryoyin su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Usman da kuma Afiya Haruna Ado sai Habiba Dalhat Yusuf Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin. Abubakar Haruna Galadinci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi.